Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodayaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba da fatan masu hur sun yi cikin koshin lafiya. Yau Laraba 13 ga watan Yuni shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya.
Ghana wannan ta musamman da aka gudanar tsakanin shugaban Amurka na Koriya ta Arewa ya kawo ƙarshe a jiya Talata. Kasar Girka da na Macedonia sun cimma wata yarjejeniya ta tarihi a jiya Talata. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce zai yi wahala kasarsa ta ci gaba da zama cikin wannan yarjejeniyar da aka sa wa hannu a shekarar 2015 muddin ba tallafi take samu ba.
To a Najeriya har yanzu ana ci gaba da muhawara dangane da ayyana ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiyya da gwamnatin kasar ta yi.
Zai wahala a sake irin shi a Najeriya. Abiola musulmi ne, baba ga nakin gima musulmi ne, gabaɗe da musulmin da wanda ba musulmi ba, babu kabila, babu komai, aka fito aka zabe su aka ce su ne za su jagoranci ƙasar nan.
To sai dai ɗan adawa na ci gaba da cewa
ana neman Qur'ani saboda an gano akwai kurakure, shine ake taka makami.
Za mu leƙa fagen siyasar jamhuriyar Nijar ma ku ji wainar da ake tuyawa. Inda yan adawa suka ce sun gano wata dabara da ake so a yi ta hana tsohon kakakin majalisar dokokin kasar Hama Ahmadu tsayawa takara a zaben 2021. Sannan muna tafa da shirin demokradiyya da kuma karatun alkur'ani mai girma albarkacin watan Ramadana. Muhammad Lalo ne yake jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanta mana labaran duniya.
Mawasare, assalamu alaikum. Ganawar nan ta musamman da aka gudanar tsakanin shugaban Amurka da na Koriya ta Arewa ya kawo ƙarshe a jiya Talata tare da alƙawarin kawo ƙarshen shirin kwanci da marin makamai mai linzami masu linzami a zirin Koriya. To sai dai kuma abin da ake sa ran ya zama babban labari ba shine fito fili ba a ƙarshen yarjejeniyar da kasashen biyu suka sa wa hannu, domin ko shugaba Trump ya ci gaba da nuna ta cewa zai dakatar da atisayen da ake yi tsakanin Amurka da sojojin Koriya ta Kudu. Wannan shawarar ta Trump dai ta bar abokiyarta ta Amurka da ma sauran jami'an sojan Amurka da ke bukatar ƙarin haske game da inda aka kwana akan zirin na Koriya ta Arewa. Wannan matsayi na Trump dai ya bar ƙwararru a harkar soja da rashin sanin tabbas akan wannan batu. Yanzu haka dai Koriya ta Kudu ta shiga tsakamin wuya, domin kuwa wannan shawaran shugaba Trump ya sa Koriya ta Kudu ta kasa gane shin ina aka dunfara ne, domin shi ma mai magana da yawan fadar Blue House ya ce akwai bukatar tantance abinda kalaman shugaba Trump ke nufi. Sai dai a wuri ɗaya kuma ra'ayin 'yan majalisar dokokin Amurka ya bambanta game da akan wannan ganawar na garin da garin da aka yi tsakanin shugaban Amurka da takwaransa na Koriya ta Arewa. Ganawar da shugabannin biyu suka yi a ƙasar Singapore ya zame wani abin tarihi wanda aka kammala da alkawarin cewa ƙasar ta Koriya ta Arewa za ta lalata makamanta da ke zirin na Koriya ta Arewa. Haka ita ma Amurka ta ce za ta dakatar da atisayen da sojojin ke yi da sojojin Koriya ta Kudu. A nan Washington dai, 'yan majalisar dokokin sun ce suna ganin wannan ganawar ita ce matakin farko, amma kuma yayin da 'yan jam'iyyar Republican ke da tabbaci ko ƙwarin gwiwa akan wannan yarjejeniyar, su ko 'yan jam'iyyar Democrat na cewa har yanzu da sauran rina aka ba, domin ko yarjejeniyar an banta a dunkule ba a fayyace ainihin muhimman batutuwa ba a cikin wannan lamari. Sai dai daga ƙarshe kalaman na majalisar na 'yan majalisar ya buƙaci ƙasashen biyu da su samar da zaman lafiya mai ɗorewa a zirin na Koriya ta da kuma kyakkyawan dangantaka tsakanin Amurka da Koriya ta Arewa, tare da ganin an samo wato fursunonin nan da suka bata. Sai dai kuma ƙasashen biyu sun yi alkawarin bibiyan duk wasu yarjejeniyar da suka sa wa hannu. To amma kuma yarjejeniyoyin basu shata wani tsari na sadidan ba game da kwance ɗamarin makamin nukiliyan ƙasar ta Koriya ta Arewa. Senator jam'iyyar Democrat Senator Bob Menendez ya ce wannan shine yarjejeniya mafi rauni da ya taba gani wanda aka kulla da Koriya ta Arewa. Ya ce amma dai mun zura ido domin mu ga inda aka dosa kuma wani muhimmin shiri aka tsara a ƙasa. Ƙasar Girka da Macedonia sun cimma wata yarjejeniya da ta kafa tarihi a jiya Talata. hakan ku ya biyo bayan kwashe wani lokaci mai tsawo ne suna gaba da juna akan nuna akan wato suna akan yankin na Macedonia wacce take yankin Jamhuriyar Yugoslavia da kuma tsohuwar kasar Macedonia ta arewa. To yanzu a wannan sabuwar kawance ko kuma yarjejeniyar da aka cimma tsakanin prime ministocin biyu an amince cewa za a rika kiran kasar da sunan Jamhuriyar Macedonia ta arewa. Daga yanzu duka hannayen jarinmu da aka cimma yarjejeniya akai yana nufin cewa shine sunan kasar tamu wanda yana da wato dimbin tasiri domin ko inda kasar take ya riga ya fidda ita akan tsarin sunanta, inji prime minister Macedonia Zoran Zaev. Shi ko prime minister Alexis Tsipras na kasar Girka cewa yayi wannan yarjejeniyar ya kawo ƙarshen duk wani matsayi da Macedonia ta dauka akan yankin na kasar Girka. Shi ko shugaban majalisar kungiyar kasashen Turai Donald Tusk yayi wa kasashen biyu murna ne yana cewa abinda ake ganin kamar ba zai yiwu ba ya yiwu. Ya faɗi haka ne dai a shafin sa na Twitter. Shi ma sakataren kungiyar NATO Jens Stoltenberg cewa yayi wannan matsaya da aka cimma zai taimaka gaya wajen ƙarfafa zaman lafiya a daukacin yankin kudancin kasashen Balkan. Shugaban kasar Iran Hassan Rouhani ya ce zai yi wahala kasar sa ta ci gaba da tsayawa cikin yarjejeniyar makamin nukiliya ta shekarar 2015 da aka sa hannu a da kasashen duniya muddin kasar ta sa ba za ta amfana ba daga wannan yarjejeniyar. Rouhani ya faɗa wa shugaban Faransa Emmanuel Macron ta wayan tarho da sauran kasashen da ke da sa da suka sa hannu a wannan yarjejeniyar wato kamar Britania, Germany, Russia, China. Yana cewa wajibi ne su samu hanyar da za su sakawa kasar ta Iran bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar ficewa daga yarjejeniyar tare da kakabawa Iran din wasu takunkumi. Trump ya ce Amurka ta fita ne domin yarjejeniyar ya rija'a a gefe guda daya. Iran ce kadai za ta amfana fiye da sauran kasashe a cikin wannan yarjejeniyar. Shawarar da ya yanke na fidda Amurka daga wannan yarjejeniyar a cikin watan Mayu ya bar Faransa, Jamus, Birtaniya suna ta kokarin ganin cewa Iran ta samu wadatattun kuɗi da kulawa domin kawai ta ci gaba da tsayawa a cikin wannan yarjejeniyar. Jami'an Faransa sun nuna alamar cewa sauran kasashen da ke da hannu a wannan yarjejeniya za su yi wata ganawa ba da jimawa ba a birnin Vienna. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya bada sanarwar harin sojan da aka kai wa Kurdawa yan aware a babban tungansu da ke Iraq. Erdogan ya ɗauki wannan matakin ne a yayin da ya auna begen samun kuri'an yan kishin ƙasa musamman akan zabensa da za a yi a kan zaben da za a yi a watan gobe idan Allah ya kai mu.
Ladan Ibrahim a yau ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya ana ci gaba da kace na ce dangane da ayyana ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiyya da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi a maimakon ranar 29 ga watan Mayu da aka sani. A baya-bayan nan wata kungiya da ta taro kan kabilun Najeriya sama da 300 ta nuna goyon bayanta ga wannan mataki. To amma bangaren yan adawa na ci gaba da ikirarin cewa matakin wata manufa ce ta cimma wani burin siyasa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Nasiru Adamele Kaya ya aika mana daga Abuja.
Taron da wata kungiya da ke dawar wakiltar kabilu 372 na Najeriya don amincewa da ayyana ranar 12 ga Yuni a matsayin ranar demokradiyya a Najeriya. Shugaban taron Muhammad Saidu Mai Dala'ilu ya ce ba daidai bane a ɗauki matakin na gwamnatin Najeriya a matsayin sadaukar da karramawar ga Abiolashi kadai koko ga kabilar Yarbawa.
Zai wahala a sakin irin shi a Najeriya. Abiola musulmi ne, baba ga nakin gima musulmi ne, gaba ɗaya da musulmin da wanda ba musulmi ba, babu kabila, babu komai, aka fito aka zabe su aka ce su ne za su jagoranci ƙasar nan. Shi Abiola da ake kira ba wai dan shi Abiola bane, a'a dan shine shugaba, shine jagorar wannan tafiyar a wannan lokacin.
Wasu suna ganin kamar hikimomi ne kawai shugaba Buhari da jam'iyyarsa ta APC domin a sake cin zabe na 2019 da goyon bayan jihohin Kudu maso Yamma.
A'a to wai idan wani ya ce hikima ce, me yasa wasu ba su yi hikimar wada? To a ce hikima shi ma ilimi ne, ya yi hikima don ya ci zaɓe. Idan ma haka aka ce, sai kuma ya zama cewa wani ɓangare na ƙasar nan zafi da suke ji da wani ciwo, wannan abin ya sa an yayyafa ruwa ga wata wuta da ta kama. Kai, ko ma wane ne ya ba shawara akan wannan abin? Faɗuwa ce ta zo daidai da zama.
Barista Siraj Usman Haske. Dama Yarbawa ai tare da wannan gwamnati suke saboda role din da suka play in bangaren Yarbawa da bangaren Arewa an hade ga wannan taya. Kowa ya san tare ake taya. Ana tare. Wannan abu an yi shi ne dan shi ne ya hidacewa da ai.
Hudu dan Audu dan jam'iyyar adawa ce ta PDP da ya halarci taron. Amma ya nuna san ba uguwar dabara ce sauya ranar demokradiya daga 29 ga Mayu.
Domin lokacin da wannan abun ya faru babu irin kashe-kashe da kone-konen dukiyoyin al'umma da ba yi ba a Najeriya. Kuma su wannan suka yi dalilin wannan abu sun san me suke yi, da haka wannan abu an yi shaidar wata manufa. Saboda haka man Nasiru kar ka manta koda mai ka soya idan babu albasa bai yi kanshi, saboda haka abun wannan da suke tunanin cewa zai yi kanshi ba fa zai yi ba.
Mun ga watakila ka ce da wata manufa, ko za ka fice mutane
su ga Nasiru ana neman Qur'ani saboda an gano akwai kurakure shine ake ta kamakami.
Haka nan wani mai sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Musa Usman Damagun ya bayyana ra'ayi na daban kan ya dace a buƙaci hukumar zabe ta saki sakamakon zaben tukun.
Da ta zo ta ce ya ci zabe sai aka soke zabe gudan fine. Idan Buhari ya zo yanzu ya ce an cuci MKW Abiola ko an mishi wani abu ba daidai ba, don haka bari ya apologize su family din MKW Abiola. Wannan ba za mu damu da shi ba, amma INEC fa bata sanar da cewa MKW Abiola ya ci zabe ba. Madan ka na shugaban kasa ko al'umman Najeriya kana ba su hakuri, mu bamu gamsu da wannan ba, wallahi bamu ji dadin sa ba sam.
Za a ci gaba da muhawara kan wannan mataki da zahiri dagero su mutane ne ya sanya tarihi bai goge tasirin sa ba, har ya zama gagarumin lamarin siyasa a Najeriya. Nasura da Mai Kai Murar Amurka daga Abuja.
To kwamitin gudanarwa na Majalisar Dinkin, wato Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar, ya nemi da ayyana kujerar tsohon kakakin Majalisar Dokokin Ƙasar Hamu Ahmadu a matsayin wacce babu kowa a kai. A kuma mai gurbinsa da wani matakin da gamayyar jam'iyyar adawa ta Model Lumana ta bayyana a matsayin wata marƙashiyar siyasa da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ta shirya, da nufin hana tsohon kakakin tsayawa takara a zaben 2021 zargin da ta musanta. Ga rahoton Suleiman Muni Barma daga Yamai.
Da ƙuri'u 8 daga cikin 11 ne kwamitin gudanarwar Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ya amincewa matakin aike wa kotun tsarin mulkin ƙasa takardar buƙatar ta aike da mutumin da zai maye gurbin ɗan majalisa Hamu Ahmadu bayan da ya shafe shekaru sama da biyu ba tare da saka ƙafafunsa a zauren majalisar ba. Sanadiyar gudun hijirar da yake yi a Turai da nufin gujewa wata shari'ar da yake yi wa kallon maƙarƙashiyar siyasa. Koda yake har yanzu kotun bata bayyana matsayinta akan buƙatar kwamitin gudanar da majalisar ba, makusantan jagoran ƴan adawa irin su Bana Ibrahim na ɗora alhakin wannan al'amari a wuyan jam'iyyar PNDS mai mulki.
Hamu Ahmadu ya san da lokacin da ya bar ƙasar ga bai da lahiya, biskan bai da lahiya ne. To kenan wannan mutumin banga ta kaka ba yau, majalisar za ta taso ta ce a tun lokacin da an ka kafa ta baina a wannan zance bai taso ba. Su yanzu gani suke wai ta ina suke iya shiga wannan hamma ya dame mu a hana shi. To bata yiwa, tunda abu daga wajen Allah ne yake fitowa. Ƴan tarayya su dogara ga Allah su je su nemi kandidakin su wanda zai fafata da Hamu Ahmadu in Allah ya yarda 2021.
Dukkan wani yunkurin jin ta bakin ƴan majalisa na bangaren rinjaye ya citira, yayin da shi ma wani jigo a kwamitin watsa labaran jam'iyyar PNDS tarayya Adamu Manzo ya ce magabatansa sun umarce shi ya jira jin amsar kotun Constitution. To amma a nasa bangare kakakin jam'iyyar Alhaji Asmanu Muhammadu ya maida martani akan bugon gaban da Model Lumana ke yi cewa ƴan tarayya na saunar haduwa da Hamu Ahmadu a zaben 2021.
Yo shugaban kasa Isu Muhammadu ka kamance cikin ƴan takara 10, shi kadai abin da samu kashi 40 cikin 100. Aka je zagaye na biyu dan takarar na Hamu Ahmadu yana nan, shugaban kasa Isu Muhammadu samu kashi 82 karshe 3 ne ma cikin 100. To wannan mutum na bamu tsoro.
Batun shugabancin jam'iyya da ma zaben mutumin da ya cancanci ya tsaya wa Model Lumana a zaben shugaban kasa, rubutacciyar magana ce da tuni magoya bayan wannan jam'iyya suka ce 2021 sai Hamma, inji Bana Ibrahim.
Mu ɗan Lumana mun ce in dai Allah ya ba Hamma rai, ba wanda ke da dama ya zo cikin partikinmu ya ce daya yana son president skin party. Babu wanda ke da dama ya ce shi zai zo ya yi takara da sunan jam'iyyarmu, babu sai Muhammadu. Tunda mu mun yarda da Muhammadu, lokacin da an kai zaɓe wanda sun ka shige bai na yana gidan yari an kama shi, mun ka tashi da PP amma ya zo na biyu ba da yayi campaign ba kamar sauran.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Kan za gugu anan na cewa karfe 1 dare ne da minti wato 15, kuma albarkacin azumin watan Ramadan da muke ciki, ga zangon mu na karatun Alkur'ani mai girma daga wani matashi.
Sunana Zahruddin Tasiu Zakari daga makarantar Hajjatul Bayda da take garin Jos a Najeriya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
To sadaka Allahul Azim. Yanzu ga shirin demokradiya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim Aiwa zan gabatar har na ƴan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun nan ne na kudurori 12 da majalisun Najeriya suka baiwa shugaban Muhammadu Buhari. Wannan karshe ke cewa muddin shugaban bai dauki matakin da ya dace ba, to majalisun za su yi amfani da karfin ikon su. Wannan batun ne jama'an kasa suka fassara shi a matsayin cewa suna nufin su tsige shugaban Muhammadu Buhari kenan. To a tattaunawa da muka yi da mai magana da yawun majalisar wakilai Abdulrazak Namdas, ya ce jama'a ne da kuma mu ƴan jarida muka fassara wannan kudirin nasu na ƙarshe a matsayin yana nufin tsigewa. To kenan sun yi amai sun lase koko me yake nufi, amma dai na fara tambayan sa ne inda a kwana akan waɗannan kudurori.
To mu kan aina mu mun yi gaskiya ne mun yi zama haɗi tsakanin mu da Dr. Abe da kuma bayan zaman nan mun ba da wannan wayannan maganganu guda 12, amma mun aika fada shugaban kasa ga abin da muka zatas. To kuma muna gani shi shugaban kasan Allah yadda zai fara yin aiki da su. Bayan sai abin da shugaban kasa ya yi, to za mu sake dubawa, amma ni ban gan shi kamar za a samu matsala ba. Don abubuwan da muka faɗa, for example, in ka ce kana so shugaban kasa a tabbatar cewa an ba matasa aiki, ba abu ne wanda shugaban kasa zai ci ba ne. In ka ce ma shugaban kasa, for example, a tabbatar cewa wanda ya ba su aiki su yi kalame masu kyau, su tabbatar cewa ba kara samun rashin zaman lafiya tsakanin fannin zatarwa da fannin majalisar dokoki ba. Wannan ne ban ga shi kamar abu ne wanda shugaban kasa ta zai ki ba. To ina ga kamar insha Allah ba wani matsala. Yana da kyau in muna da matsala mu ga ma shugaban kasan shine baban mu, kuma duniya su fahimta ga damuwan da muke ciki. To man sura da damuwa shine za su ga ma fanni da ke.
To kun ba da wani wa'adi ne na musamman kan lokacin da kuke son ku an aiwatar da wannan kudurorin da kuka mika mace?
Eh, to a cikin kudurorin ba mu ga mishi ga kwana nawa ne ya kamata yi ba. In ana zaman lafiya, ai ba faɗa ne tsakanin mu da fannin zatarwa din ba ne. Don haka in mun ba da wayannan kudurorin kuma 12 ga abin da muke so a yi, na farko muna ganin shi shugaban kasan ne mutum ne wanda zai saurare mu. To amma son mu ne a yi shi a cikin lokaci. So kuma ni baga kaman za su matsala ba da wayannan.
To Honorable Abdulrazak, magana biyu ne a cikin wannan batu. Na farko dai, ƴan Najeriya suna cewa akwai abubuwan da suka faru wanda suka fi waɗannan ƙudurorin naku 12 baku magana a kansu ba sai yanzu, na harko kenan. Sannan na biyu, gaba ɗaya ƙudurorin kuna fatan ya duba ya wani abu akai, amma daga ƙarshe a ƙuduri na 12 kun ce idan bai ɗauki matakin da kuke son ya ɗauka ba, ku za ku ɗauki matakin da kuke jin ya dace. Ina son da farko kai mini bayani akan me kuke nuhi da wannan, saboda mutane sun ɗauki wannan tamkar kuna maganan tsigewa ne.
To na farko sai ni ina dan ba ina majalisar dokoki adalci a nan ba, domin yau a kudiri muna da kudiri kusan 15 a sanena wanda aka yi a majalisar tarayya akan yadda aka samu rashin tsaro ya addabe mu a Najeriya. Wannan abu ne da mu kowa, ko kana fannin dokoki, ko kana fannin shari'a, ko kana fannin dakasuwa, don haka yau za ka samu yan majalisa daga yankin a wannan daga abin da dame mu na Boko Haram daga Adamawa, abin da ya dame mu Maiduguri, Yobe, abin da ya dame mu a Kaduna, musamman Niger Delta da sauransu, ba inda a Benue, duk ba inda ba a fami kudurori ba. Kuma gaskiya an kokari a kan wannan, don haka yana cikin abin da ne zan iya cewa mun damu matuka da abin da yake damun kasar nan, fashe maganar mata tsawo. Banda wannan, fannin ɗan Najeriya ne mun kira service chiefs su zo jaure majalisa mu zanna da su, mun fitar da ƴan jarumi mun yi kulosu wato zaman sirri da su mu a muka zanna a majalisar tarayya. Menene ya kamata mu yi wanda ba mu yi ba? Menene yake damun ku wanda kuke so yanzu mu yi? Menene matsalolin ku? Mun zanna da su mun fahimci, kuma su zo sun zanna muka tattauna, kuma sun gaya mana abubuwan da ya kamata, kuma mun biya mun wanda za mu yi mun yi. Yana cikin abubuwan da yau ya taimaki kuma za ta zama su ɗauki matakai wanda aka samu sauki a tafiyar da ake yi musu. Don haka yin mutum ya fito yake ba abin da muka yi da baki da ba daidai ba ne. Ina so ka gane cewa a cikin kudurori da muka yi a cikin shekara uku nan, shi kakakin majalisa Yakubu Dogara shi ne ma ya kawo kuduri wa akan maganar Northeast Development Commission. Wannan mun yi shi. To wai sai abun ya damu Najeriya, ya damu amin nufi da Najeriya ma gaba ki daya. To dai ba dai ba ne a ce domin da hankali a kan abubuwan da ya damu ɗan Najeriya ba. Mu dai ina gani wata rana mutane ne aka buga su a kan ayyukan ɗan majalisa, face an ɗauki hanyar cewa ko me muka yi da kar ake gani cewa mun aikata abu ne wanda zai fara da ba mutane Najeriya rai. Don haka ina ganin ba daidai ba na faɗa wannan, sakamakon da Allah muna yi abin da ya kamata.
To batun cewa za ku tsige shi ko kuma za ku ɗauki matakin da doka ya ba ku dama ku ɗauka idan ba biya waɗannan buƙatun ba, shi ko me za ka ce game da shi?
Farko a nan kuma na son mutane su fahimta cewa na faɗa kudurorin da muka yi mitin sakamakon da majalisar da tabe muka aika muka gaya ma shugaban kasa ga abubuwan da muke so a yi. Ai mun yi ne don zaman, in kana zama da mutum in akwai abin da ya dame ka ba amfani ka rike shi a zuciya ka fito ka faɗe shi, shi ma akwai abin da ya dame shi da kai ka ya fito ya faɗa. Haka ake zama, ba zama munafici ba. Don haka tun da mun yi mutum mun fito mun gaya ma duniya, ai ba abin da wanda ake yin shi wai ba ya faɗe ne don a bari tafiyar nan ba. Kuma maganan ce ana so a tsige shugaban kasa, ina ga wannan mutane kar su yi mai da hankali a kan wannan. Ai in da akwai kuduri ne wanda an kawo a majalisa a zaure an ce to ga majalisa an kawo kuduri a tsige shugaban kasa, to wannan za ka ce gashi an yi. Amma wannan ba wani dan majalisa da ya kawo wani kuduri. Amma dokoki da muka ce to in ba yi wannan ba, in shugaban kasa bai yi kaza ba, to mu fa za mu zanna mu dauki mataki. Ai ba fito an ce za abin da ake so a yi ba. Mutane ina da ɗan jirgi sai a mana kullum a ta kata maganganu. Ina da fahimta na kara mai da hankali ta wannan, don a fi gani ma cewa shugaban kasa zai cika abubuwan da muka faɗa. Shi da kamar na bada misali, an yi mince shugaban kasa ya mai da hankali a tabbatar cewa an samu maganar tsaro an cika fita. Wanda abin ban ga kamar shugaban kasa zai ci ba. Wanda to shugaban kasa ya yi kokari akwai maganar ba ma mutane aiki. Ina ga ba abu ne wanda shugaban kasa zai ci ba. To akwai abubuwan da duk da muka lissafa ba wannan abu ne wanda gwamnati zai ci ba. Shi ya sa nake gani kar a fi mai da hankali a kan kuduri na 12 a mai da hankali akan na 1 zuwa 11 wanda ya kamata a yi don a samu zaman lafiya.
Akwai raɗaɗin da ke zagayawa yanzu haka yana cewa kuna nan kuna tattara sa hannun mutanen da suke goyen bayan ɗaukan mataki na ƙarshe akan batun tsigewan. Na gaskiyan wannan
ya kamata jama'a su kaurara maganar yanzu ga bakina, ni ne maganar yawun majalisar taraya ko kuwa a jibi ga bakin yawun magana da majalisar dattabe ko kuwa shugabannin a baki da wanda suke majalisa. Amma in wani ɗan majalisa ya fito ya magana ba daga wajen mu ba, to ya kamata mutane su takan sansan da wannan. Amma ni ina so jama'a su fahimta, su fahimta cewa maganar tsige shugaba ko gwamna ko shugaban kasa aiki ne ɗan majalisa, ba wai babu ba. A gwamnoni da suka shuɗe mun ga cewa an cire wa gwamnoni sun yawa wanda majalisar jihohi suka cire wasu gwamnoni. Wannan aiki ne wanda ya rata a hannun ɗan majalisa, yana cikin aikinsa. A nan a taraya na san lokacin shi tsohon shugaban kasa Abubakar Sanko an so a tsige shi, abin bakan yi ba. Kuma ka in ana so a tsige wata shugaba ba za a yi shi ba, ai za a kawo shi a zaure. To a yanzu ba wani kuduri a kasa wanda an nuna cewa za ana so a tsige shi shugaban kasa a yanzu haka. Kuma kan mutum ya zo ya ce akwai tigilita da ake tarawa, to ni ba san da wannan ba, shi ne gaskiyar magana ba.
Me ya zafi yanzu haka aka ce kun miƙa sunayen Gudaji Kazaure da Jibrin Abdulmumini a wurin kwamitin ladabtarwa? Me suka yi wanda ya saba a cikin kalaman da suka yi? Shi Gudaji Kazaure ya yi taron manema labarai ne ya ce shi wannan ƙudurin na ƙarshe ne shi ne ya jaddada, ya ce bai yarda da shi ba. Laihi ne idan an yi taro in ce a cikin abubuwan da aka yi ni ban yarda da wannan ba?
To bari yi bayani kamar haka. Mu doka ne a majalisa cewa yau in ana zama tarayya ko mun haɗin zaman haɗin kai, in mun zama duk abin da muka tattauna bai zama dole cewa dukkan mu a ciki za mu amince da abin da aka tattauna ba, wannan haka ne. Amma tun da siyasa ya ci wane ne suka fi yawa, in yau an zanna an yi da cewa kudurin nan 12 da aka zartar wanda suka fi yawa su suka samu galaba a ranar, to shi ne ya zama matsayin maganar da aka yi a majalisa. Ya kamata ni mai kakakin majalisa zan fito ce ga abin da aka faɗa. Amma lokacin da za a zo a aikatar da wannan abu, to kowane ɗan majalisa yana da ra'ayin kansa. Ko za ka tsige mutum ba wai za ka zo ka faɗa ne da ba shi ka ce za a cire wani ne wani kuma ya ciro ba, shugaba kasa ya ciro ba a haka. Amma lokacin da an ce ana so a yi kaza, dole ka amince da wannan. Amma lokacin da aka zo aikatar da abu, aiki da shugaban kasa akwai kayi fi dewa, don haka ba wanda suke ciki da duka za su amince da suka yarda da wannan ba. Lokacin da aka zo a ce ma yau an ce za a cire shugaban kasa ba, sai ka karɓa abin ba zai yi ba. Don haka amma kafin nan yau menene majalisa ta zartar kamar matsala ne ya gume mu da yawun majalisa, za a iya a yi wani magana wanda ko ni ba na so. Amma tun da abin da matsayi ne na majalisa, dole ne ku fito ku ga ba dole ce ga abin da ba majalisa ta aikata.
To jama'a ba iyakar ta kenan ba, amma abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan a tarbe mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba. Yanzu Amadin Bakon namu wato kakakin majalisar wakilai na Najeriya Abdulrazak Namdas da Chubahiro Jodone daidaita sautin shirin, ni Ladan Ibrahim Ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
To Ladan din bai nisa ba, gashi ya dawo mana da labarai a takaice.
Shugaban 'yan Taliban da ke Afghanistan Hizbullah Akhundzada jiya Talata ya sabunta kiran da yi na ganin an tattauna kai tsaye da Amurka domin ganin an kawo ƙarshen yakin da ake yi, wanda zai bai wa ƙungiyar 'yan yakin sa kai damar tattaunawa da su domin samun zaman lafiya. A cikin sakonsa ana taya murnan bikin sallan ƙarama wanda za a yi bayan an kawo ƙarshen azumin watan Ramadan, shugaban na Taliban ya ƙarfafa kamfe ɗin da ƙungiyar tasa take yi na bayar misali da ci gaba da kasancewar sojojin Amurka da take wa jagoranci da suka mamaye ƙasar. Ya ce lallai sun yi amannin zaman lafiya, wato Amurka kamata ya ce sun amince da tattauna da su.
To masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai an jima da hantsi, za mu sake dawa da wani sabon shirin da izinin Allah. Za mu dadin shi Ladan Ibrahim Ayawa da Chubahiro Diodune da kuma Jimmy Cook da ya daidaita mana sautukan. Mahmud Lalo ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi.